بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبو دياغ الله سبحانه وتعالى لساكي حدا معونا سافيا بالبركة إن شاء الله وتسافيا لهدي شاتك وسقوتهم ربي إن الآخر hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1433 wanda sai daidai da 11 ga watan uku a shekara ta 2012 lissafin milaniya, kuma cikin yardar Allah da yassarewarsa za mu ci gaba da darasinmu na sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan littafi Ar-Ruhiq Al-Maktum na malam Safi Rahman Al-Mubarak Furi. Kuma har yanzu muna karanta abinda malamin ya ambata mana ne dangane da Bai'atul Aqaba Al-Thaniya. Mun tsaya wurin Aqdul Bai'a ko? Nan ne za mu tashi? Na? Bayan abin da ya gudana da malami ya ambata mana na taruwa da aka yi a cikin sirri a ranar 12 ga watan Dhulhijja, wato ranar tsakiya ta ayyamut tashriq a boye tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗannan manyan mutane da suka zo daga Yathrib wato Madina. Babban abinda ya gudana, abinda muka karanta a makon da ya wuce, shine tsayawar da waɗannan bayan Allah suka yi, suka fahimci abinda za su auka cikinsa, za su shiga cikinsa, na ɗaukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka, su mai da shi zama a Madina, su ba shi kariya, da kuma abinda wannan yarjejeniyar take nufi. To mun tsaya inda dukkansu dai sun gama, duk wani mai wata tantama ko kuma mafi yawa dai ba tantama ba ce, manyansu ne da suke so na ƙasan su fahimci abin yadda yake, kada su auka cikin abin da la'alla zai zo musu su yi nadama. Kowa sai ya bayyana ce, to kai in fa ku ɗauke shiga abin da yake nufi, za a yi kaza, za a yi kaza, za ku miƙa rayuwarku gaba ɗaya, za ku ba shi kariya, kuma wannan yana nufin za ku yi yaƙi da duniya kenan a kansa. To har dai ta kai ga duk sun yarda da wannan abu, sun gamsu da shi. To shine za mu tashi kan inda yake Aqdul Bai'a. Kulla ita kanta yarjejeniyar mubaya'a din. Yace wa ba'da iqrari bunudil bai'ati, bayan an tabbatar da abubuwan da aka yarda a kansu a wannan bai'a, wa ba'da hadha ta'kid, bayan karfafa ta kuma da akai, wa ta'akkud, da kuma tabbatar da cewa komai daga cikin ta ya bayyana, ya an fahimce shi. Bada'a aqdul bai'ati bil musafahati, to sai wannan yarjejeniya da wannan mubaya'a da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ta fara, aka fara ta da musafaha, kowa ya kawo hannunsa a gaisa, a jinjina, a tabbatar da wannan yarjejeniya. Qala Jabirun, Jabir dan Abdullah radiyallahu anhu yana cewa, ba'da an haka qawla As'ad ibn Zurarata, bayan ya kawo abinda As'ad ibn Zurara ya ambata wanda muka karanta a baya, qala, sai yace, fa qalu, sai suka ce, ya As'ad, su mutanen suka ce, ya As'ad ibn Zurara, amit anna yadaka, cire mana hannunka, ma'ana wannan hannu da ka sa ka cire mu ma minamu, ma'ana mun gama fahimtar abun. Ba ya sa hannunsa ba shi kuma yana musu bayani cewa, to in fa ku yarda da wannan mubaya'a, to tana nufin fa kenan za ku tsare shi, tana nufin za a iya yakar ku, tana nufin kaza, za ku rasa ƴaƴanku, za ku rasa dukiyarku, manyanku za a kashe su. Suka fahimci wannan, suka ce, kai cire hannunka, fa wallahi la nadharu hadhihi albay'a, wallahi ba za mu bar wannan mubaya'ar ba sai mun yi ta, sai mun mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk ma abin da zai biyo baya ya biyo. Wala nastaqiluha, ba za mu fasa ta ba. Istiqala shine ka fasa abu, ka janye, ka koma baya, bayan da ka miƙa wuya a kansa, to ba za mu fasa ba. Wahida idin, a wannan lokaci ne arafa As'adu, a lokacin shi As'ad ibn Zurara Zurara kai ya fahimci ya kuma san madasta idadil qaumi litadhhiyati fi hadha as-sabili ya san matukar shirin waɗannan mutane na cewa su miƙa rayuwarsu su miƙa duk abin da za su suke mallaka ko za su rasa shi ba su damu ba akan wannan hanya din wa ta'akkada minhu ya kuma tabbatar da wannan abin cewa eh wannan mutanen da gaske suke sun yadda yanzu za su miƙa rayuwarsu koma me zai faru ya faru wa kana huwa adda'iyatan kabira al-kabir shine kuma da babban mai wa'azin nan mai fadakar wannan wanda yake kiran mutane zuwa ga addinin Allah ma'a Mus'ab ibn Umair tare da Mus'ab dan Umair mun sani dai dama abai mun karanta fa kana huwa sabiqa ila hadhihi al-bay'a sai zama shine lalle shine farkon wanda yayi wannan bai'a ma'ana yana cikin kai waɗanda suka fara yin bai'a qala ibn Ishaq yana cewa fa banun najjar su banun najjar ma'ana kabilan ko yankin banun najjar daga cikin khazraj yaz'umuna anna aba umamata as'ad ibn zurarata suna raya cewa as'ad ibn zurara dinnan abu umama kana awwala man daraba ala yadihi shine farkon wanda ya buga hannunsa hannun manzon akan hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ba'da zalika bada'at al-bay'a wa imma na yana nufin wannan akwai sabani ne ba mun karanta a baya wane ne aka ce wanda ya fara mubaya yana da wasu abubuwa guda uku da muka ambata makon da ya wuce na yawa al-bara ibn ma'rur shine muka ambata a makon da ya wuce mun karanta cewa shine farkon wanda ya mubaya kuma shine farkon umme abubuwa uku shine farkon su yawa shine farkon mai sha'awar fuskantar al-qibla sannan kuma shine mai har yanzu yawa shine wanda ya fara yin wasiyya da thuluthin dukiyarsa kafin mutuwa waɗannan abubuwa guda uku al-bara ibn ma'rur shine ya fara su tayi to wannan amma banun najjar ma'ana yankin banun najjar daga cikin kabilan khazraj da suka zo daga madina su a ra'ayinsu abinda suke hakaitowa shine wanda ya fara yin mubaya'a shine shugaban su as'ad ibn zurara na ji mun fahimci abin ko ma'ana sabani ne aka samu wa ba'da zalika bada'at al-bay'atu al-amma bayan wannan kuma sai wato ita mubaya'a ta gama gari gaba daya kowa ya zo ya miƙo hannunsa ya mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala jabir yana cewa fa qumna ilayhi rajulan sai muka miƙe zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai fa akhadha alaina al-bay'ata ya karbi mubaya'a daga wurin mu yu'tina bidhalika al-janna akan cewa zai bamu al-janna akan wannan kun ga wannan ya nuna a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in har ya ce maka kai dan aljanna ne to kai dan aljanna ne tare da cewa aljannar mallakar Allah ce to amma tunda shi manzo ne na Allah to Allah na bashi labari yana bashi dama kuma duk wanda ya taimaka masa akan hanyarsa yayi masa bushara da aljanna to dan aljanna ne zaka duk waɗanda suka yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bai'atul aqaba athaniya din nan suka ce sun yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso daga makka ya zo madina ya dawo ya hijira zuwa wurin su kuma suka miƙa hannu suka yi mubaya'a nan to gaba ɗayan su yan aljanna mun fahimci wannan saboda akan haka aka yi mubaya'a babu ɗaya daga cikin su wanda ya cancanci wuta kuma wannan hukunci ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi damar yayi shi bayan ya san cewa waɗannan mutanen a su ne za su zo su taimake shi kuma ko da sun yi wani abu a bayan wannan mubaya'ar ko sun yi wani abu na saban Allah subhanahu wa ta'ala to wannan cewa an ba su aljanna ɗin labari ne ake ba mu ko sun yi shi an yafe musu domin in aka ce mutum ɗan aljanna ne kuma aka ba shi labari yana sane da haka kuma ya ci gaba da rayuwa to kamar an gaya masa ne ko ya yi wani abu daga baya a tsakani shi kenan ma'ana baya cikin abin da za a kama shi da shi mun fahimci nan amma ba wai lasin ne cewa zai yi laifi ba amma in ma ya faru to Allah subhanahu wa ta'ala zai tabbatar da abin da manzansa ya karɓi wannan alƙawari a kansa amma ƙila wani zai ce amma su waɗannan akwai wani sharadi, sharadin shine tsayuwarsu akan wannan kalmomin na baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya. Kun ga wannan abu kuma ya faru ko bai faru ba? Ya faru. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin hijira daga Makka ya dawo Madina, waɗannan mutanen sun tsare shi, sun bashi kulawa, duk abin da yake bukata na gudunmuwa da goyen baya sun bashi, da dukiyarsu da ƴaƴansu da rayuwarsu suka mika. Daga an in yana cewa ku zo mu yi nan gabas, za a tafi yaƙi, za su bi shi, duk abin da zai faru ya faru. An kashe musu manya, an kashe musu matsakaita, an kashe musu samari, duk akan wannan. Kaga ashe ba su warware alƙawarinsu da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama, ashe ya tabbata abinda annabin ya ba su a lokacin da ya mika musu hannu na cewa za su zama ƴan aljanna, to ƴan aljanna din. Mun fahimci wannan abu? Haka kar ya zama cewa ko a karanta wani abu daga baya a ce ai gashi nan an ruwaito wani daga cikinsu ya aikata kaza, ya aikata kaza, don haka ai menene da menene, don haka sun fita daga addini. Wannan zancen wato akalla abin da zaka faɗa shine zancen makiyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, da kuma wanda ba shi da hankali. Allah ya sauke. Yace wa amma bai'atul mar'ataini allataini shahidata alwaq'a, amma mubaya'ar da aka yi da matan nan guda biyu, ba an ce akwai mata guda biyu ba wanda suka yi mubaya'a tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to mubaya'ar su a fakanat qaulan, ita ta zama an yi ta ne da baki, da baki suka ce sun yadda da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu alƙawarin su ma aljanna din, dan shi ne shi abin da ya bayar. Abin wato kamar ai dama an ce mubaya'a, daga ina aka samu sunan mubaya'a? Mun san bai'u ai ciniki, yawa ciniki shine mai saye ya miƙa kuɗi, mai sayarwa ya miƙo haja, haka ne? To an kira shi da wannan kasancewar kowa daga cikin waɗannan mutane biyu ya muddu ba'ahu ila sahibihi. In an ce ba'i shine gaba guda na hannunka, mata mutum yana miƙa hannunsa zuwa ga ɗan uwan ma yana miƙo masa nasa, shine asalin bai'i, daga nan aka samu abu. To haka mubaya'a, kowa yana miƙa hannunsa ne ya sa a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, akan ya yadda da wannan abin da yake tafi da shi, shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya miƙa hannunsa kai suka karɓa, akan cewa sakamakon su in suka yi wannan abu shine zai ba su aljanna. Mun fahimci abu? Yawwa. To kaga ashe kenan, tunda an ce an yi mubaya'a da mata, wani zai ce to su kuma matan ya akai da su, to shine nan yake magana kuru-kuru cewa mata wannan guda biyu yadda akai tasu mubaya'ar, ita ce an yi ta ne qaulan da baki kawai, ba tare da shafar hannu da taba hannu tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗannan mata ba. Mun fahimci wannan? Yawwa. A ma safaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'atan ajnabiyatan qattu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba musafaha, bai taba kama hannun wata mata wadda take ajnabiya da shi, ta sako hannunta cikin hannunsa shi ma ya sa hannunsa a cikin hannunta, duk matar da ba tasa ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yin wannan ba. Mun fahimci wannan? Yawwa. Da haka kenan, kaga tunda aka ce qattu kwata-kwata bai faru ba, to babu wani lokaci da za a ce ko a halatta wa mutum ya yi hannu ya yi musafaha da matar da ba tasa ba, kuma ajnabiyya ba ƴar uwarsa ba wanda yake ya halatta ya iya aurenta. Wannan irin abubuwan da ake za ga ko shugabanni na ƙasashe wasu suna yi, ko kuma kan wasu harkoki na duniya, ko kuma al'adar wasu ƙasashe, kaga cewa al'adarsu ce wai ba komai su, kawai mutum ya haɗu da matar abokinsa sai ya miƙa mata hannu, wai sai a gaisawa, ai ba komai, wai aboki ne. Wannan haramun ne kuma haramun ne. Yawwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai koya mana wani irin tsari ba. Allah ya kiyaye. Duk matar da ba ta kaba, kar ka bari a samu wata haduwa tsakanin jikinka da jikinta ta kowace hanya. Yawwa. Duk wanda take ya halatta ka aure ta, shine ma'ana ajnabiyya. Ba muharramiya ce gare ka ba, to kar a samu wani. Muharramiya ya halatta kanwarka da sauransu, komai girmanta, duk shekaru za a iya musafaha. Wannan shi kuma duk da ba al'adarmu bane mu Hausawa ko, to amma a shar'ance in an yi irin wannan, mutum ko da ƙanwarsa ko da mahaifiya gaisawa, duk ba wani abu bane. Duk da mu a nan za mu ce ba al'adarmu ba ce, to amma kuma ba haram bane. Amma duk wanda take ba muharramiyar ba, to yin musafaha tsakanin namiji da mace wannan haramun. 12 naqiban. Sai kuma yi magana akan mutum ko wakilai naqibai guda 12 wa ba'da an tammatil bay'atu bayan wannan yarjejeniya ta tabbata an yi ta talaba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi an yaktaru cewa a tsakanin su su zabi 12 za'iman shugabanni ko wakilai ko jagorori guda 12 yakununa wadanda zasu zama nuqaba'a ala qaumihim sune wakilai inda an ce wakili shine ma'anar naqibi wanda zai zama akan kowace kabila ko wanne yanki na kabila shi zai zama wato mai magana a madadin su kuma ya dauki wannan mubaya'a a madadin su wannan ko dake zamu zo mu ji shi insha Allah a cikin darussa wato wata hikima ce babba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya kimsa masa cewa ai wannan abu wannan kuma yana akkada mana sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'arsa larabawa yadda suke idan aka ce an tafi yarjejeniya irin wannan to idan kowace kabila da kananan kabilun da suke karkashin ta idan a kowace karamar kabila ba a samu daga cikin wannan kabilar wani an yi wannan yarjejeniyar ya karbo a madadin su ba to za a iya samun matsala wasu kananan kabilun a kasa sai su ce ya za a ku kuje ku karbo wannan abun bayan mu ba a kira namu ba to mu ba ma ciki mun fita za su iya wannan to sai aka yi wannan dabarar a cikin wannan mutum 73 har da mata suka zama 75 sai aka zaɓi mutum 12 wanda za su wakilci jama'ar su dama kamar da muka ambata a baya kabilun Madina Yathrib biyu ne manyan kenan akwai al-Khazraj akwai kuma ne al-Aws to al-tafiyar dama ya zama waɗanda suka fi yawa a cikin tafiyar su ne mutanen al-Khazraj wadanda sun kai abinnan thuluthai ne na tafiyar sauran thuluthin su ne mutanen al-Aws don haka a zaben wannan wakilan sai ya zama an zaɓi 9 daga cikin al-Khazraj 3 daga cikin al-Aws saboda me dama waɗannan su suka fi yawa tunda su suka bu to a cikin su din a samu waɗanda za su wakilci waɗannan wato jama'a nasu in suka koma kuma da ƙarfin zuciya kowa zai ce wannan yarjejeniya an yi ta da ni ya ga mutanansa shikenan kowa ya sallama duba ku ga yadda mutanen suke da da'a ga shugabannin su in muka lura da yadda Sa'd ibn Mu'adh ya ake bayan ya musulunta mun karanta a nan ko da ya musulunta abin da ya gudana shine yana koma dama ai an faɗa lokacin As'ad ibn Zurara ya gaya wa Mus'ab ibn Zubair ibn Umair cewa wannan mutumin Sa'd ibn Mu'adh idan har ya karbi wannan abin naka to yana komawa cikin al'ummarsa gaba ɗaya za su yadda kuma me ya faru yana zuwa ya karbi musulunci yana zuwa ya gaya wa mutanansa gaba ɗayan su ba wanda ma ya tuna saboda su amincewar da suke tsakanin su da juna aka ce wannan nasu ne shugaban su ne wakilin su ne yana jagoranta su to duk abin da ya je dauko musu sallamawa suke musamman saboda akwai aminci akwai yarjejeniya akwai adalci shi ma kuma dama ba zalunta su zai ba to akwai irin wannan abun akwai da'a mai kyau tsakanin su dan haka yana zuwa yana gaya musu gaba daya suka sallama kaga su tsari irin nasu ko da tsarin kabila ba irin namu bane ko ba haka bane mu yanzu ba zancen ba ma gefan ko addini ba a kabilancen a hausancen a arewancen misali ba mutanen da har yanzu sun kasa samun taufiki tsakaninsu da shugabanninsu irin mu kullum tsakaninmu da shugabanni da ma tuhuma ce asali duk wanda yake shugaba da ma mu a gunmu ba mutumin kirki bane ko ba haka muke ba ko ya guri ce zan tsokano wani abu daban ba wani abu nake nufi ba amma wannan ɗabi'ar ta Bahaushe ta ja mana shi baya sosai su shugabannin su ma suka zama ba ruwansu da mu su ci gaba da harkokinsu ba su damu da abin da ya damu ba da mu ba mu ma kuma ba ruwanmu da su ko meye ne ko waye da laifin wannan abin ba daidai ba ne ni zance na kenan yauwa kuma ya kamata a yi kokari a gyara shi musamman al'ummar da ake so a sata a cikin wata matsala da wani bala'i in dai mutum yana bin abin da yake gudana yanzu a Najeriya ya kamata a ce mu sake hankali mu sake tunani mu sake tsara yadda tafiyar mu take na fatan mu fahimci abu yawa ba abinda nake so mu fahimce shi akan irin wannan illa mu rika hangen maslahar mu ina take kuma duk abin da yake ya cancanci a yi shi dangane da maslahar mu da zaman lafiyar mu da wannan kayanin namu yadda tsarin mu yake a jama'ance ya ci gaba da tafiya to mu yi tunani a kansa in muka duba yadda ƴan uwan mu mazauna ƙasar nan a kudancin Najeriya yadda suke irin wannan abin da na faɗa dangane da Larabawa haka suke in aka ce ga shugaban kabilar su ya ce kaza za a yi to kowa abin da zai ne mu ko yanzu ku ga abin kudu muke sarkin kudu idan ya ce mana ku yi abu kaza ba kowa ne zai ba ko ba ka bane a gindin bishiya za mu koma a yi ta soke soke a zazzage shi misali wannan misali kawai nake bayarwa kuma a kowanne gari haka muke to wannan abu ba daidai bane yawa bai dace da addinin ba a tsarin zaman tare ma ba daidai bane ya kamata a yi tunani duk abinda kake da damar kai gyara a kansa ko ka bada shawara ka je ka bada shawara inda ya kamata lokacin da muke ciki ba lokacin ƙara tarwatsa al'amura bane lokaci ne na mu zo mu hada kanmu mu san maslahar mu mu sake zaman yadda muke zama kowa duk abinda ke tsakanin mu na sabani da tuhumar juna da zarge-zarge mu yi kokari mu hakuri da shi mu ga yadda zamu gyara mu hade mu dunkule saboda duk lokacin da wani abu marar dadi ya zo mana alal aqalla akwai wanda yafi basira a gurin a wani abu in yace to ga abin da nake ganin ya kamata mu lokaci guda sai a dauki mataki a aikata shi ba mu san abubuwan da za su zo ba kuma komai din na iya zuwa to amma tafiyar ya kamata a canza ta haka nan in ka duba yadda al'amuran su gudanar da harkar addini ita ma haka take ba mu da wani jagora guda daya a cikin harkar addini kowaye duk yadda muke da shi in ya fada za a iya sokewa take a gurin daga matakin local gamma har zuwa ƙasa baki ɗaya haka muke ko ba haka muke ba shi ma wannan ya kamata a gyara shi yawa na sama ya san na sama ne shi yayi magana mai kyau yayi adalci ya tabbatar da abin da ya kamata wanda addini ya neme shi yayi haka yake yadda kuma ya kamata ya tattari mutanansa ya tattalin su ya musu adalci ya damu da su ya rika shiga cikin harkar su da adalci da kuma dai yin abin da ya kamata abin da yasa aka bashi shugabanci a kansa ya rika yin sa su kuma na kasan su ma su ji cewa wajibin su ne fa su sallama masa su yi masa da'a akwai abubuwan da ya sani na tafiyar jama'a da jagoranci wanda su ba su sani ba in kuma mutum ya zama cewa da'iman duk abin da bai san da shi ba ko ba a yi da shi ba ba zai yadda ba to wannan hanya ce da ba daidai ba kuma za a iya samun matsala wannan dai darasi ne da na hange shi a cikin wannan wanda zai mana amfani la'alla shi yasa na ambace shi Allah ya sa mu dace bai bayan wannan sai yake cewa an yaktaruhu 12 za'iman yakununa nuqaba'a ala qaumihim wa yakfuluna almas'uliyata kuma za su dauki nauyin abinda za a dora musu anhum a madadin jama'ar su fi tanfizi wajen zartar da bunudi hadhihi albay'a yarjejeniya wato abubuwan da aka yarda akan su a wannan wato bay'a fa qala lil qaumi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace akhriju ilayya minkum 12 naqiban ku fito min da mutum 12 wakilai daga cikin ku liyakunu ala qaumihim bima fihim haka ne ko liyakunu domin su kasance ala qaumihim suna kan mutanen su wato sune za su wakilci mutanen su bima fihim da duk abin da ke cikin su ma'ana sauran gabaɗayan al'umma su sallama wato su bi abin da za su ce fatamma ikhtiyaruhum fil hali taki a wurin shine fil hali suka aka zabe su waɗannan mutum 12 wa kanu 9 min al khazraj wa 3 min al aus mutum 9 daga al khazraj mutum 3 kuma daga al aus wa hunaka wa haka asma'ahum ga sunayen su nan ka saurara ka ji su ga sunayen yace nuqaba al khazraj daga cikin al khazraj na farko akwai as'ad ibn zurara ibn adas sa'ad ibn ar-rabi ibn amr عبد الله بن رواحة ابن ثعلبة رافع بن مالك ابن العجلان البراء بن معرور ابن صخر عبد الله بن عمرو بن حرام عبادة بن الصامت بن قيس سعد بن عبادة ابن دليم المنذر بن عمرو بن خنس الخنيس nuqaba'ul aus daga cikin aus kuma mutum uku sune usayd ibn udayr ibn simak sa'd ibn khaythama ibn al-harith sai kuma na karshe rufa'a ko rifa'a ibn abd al-munzir ibn zubair wadannan sune kamar yadda ya kawo a cikin wato ibn hishab walamma tamma ikhtiyaru ha'ula'i nuqaba bayan waɗannan mutane an gama zaɓar su akhadha alaihimun nabi sallallahu alaihi wasallam mithaqan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi alƙawari wani daban bi sifatihim ru'asa'a mas'ulin ya karɓi wani alƙawarin ya sake wata mubaya'ar ta musamman ga waɗannan mutum 12 amma a matsayin cewa su ne wakilan al'umma su baki ɗaya kamar idan aka yi alƙawari da waɗannan 12 kamar an yi da mutanen madina ne gaba ɗaya shine abin nufi yawa qala lahum sayashi musu antum ala qaumikum bima fihim hufala'u kune kafilai wakilai da zaku zama zaku wakilci zaku dauki nauyin al'ummarku ma'ana duk abinda yake tare da su ma'ana kowa daga mai farkon su har karshe shine ma'anan bima fihim duk kune wakilai akan su ka kafalatil hawariyin li isa ibn maryam kamar wato kafalar ko shugabancin ko wakilcin hawariyun da annabi isa dan maryam hawariyun guda 12 din nan da suke tare da annabi isa alaihi salatu wassalam a su ba kamar yadda suka dauki nauyin su bada kariya su kula su kuma zama wakilai na mutanen su to kamar haka ne waɗannan mutum su ma 12 daga cikin mutanen madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi wannan magana daga wurin su yace wa ana kafilun ala qaumi ni kuma ni ne wakilin nawa mutane ya'ni almuslimin yana nufin musulmi ma'ana yanzu kenan yarjejeniya ta gama tabbata tsakanin musulmi na makka da na madina musulmin makka gaba ɗayan su annabi sallallahu alaihi wasallam shine wakilinsu in ya koma zai tara su ya ce to ku na gama yarjejeniya da mutanen madina zan koma madina zan zauna zan yi hijira a can a cikin su kuma su mutanen makka a matsayin su na masu imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne duk abin da ya faɗa ba san zuciya ina faɗa kawai me za su ce sam'an wa ta'atan mun bi ka kai mu ma za mu bar zaman makkan duk da dukiyar mu duk da ƴaƴan mu duk da matan mu duk da komai da muke da shi mun hakura saboda kai ka faɗa za mu bi ka kamar yadda su ma waɗannan mutum 12 in suka koma suka tara mutanen su gaba ɗaya za su ce to ku kun ji abin da muka ɗauko mu dai mun sallama mun musulunta ku duba fa wasu har musuluncin wasu ba su gama musulunta ba fa a Madina ina so ku hango wannan abu da girman da irin wani alƙawarin da yadda kuma wato shugabanci yake a cikin waɗannan mutane wani yana komawa zai tara ƴan ƙabilar tasu ya ce to ga abin da ya faru mun je maka ne an yi yarjejeniya mu dai daga yau mun zama musulmi dama kila kuna da labari kafin mu tafi maka to a alƙawarin da muka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine za mu bashi kariya zai dawo nan gari in kuma ya dawo to la'alla fa sakamakon zuwansa dinnan za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza kila ma a yi yaƙi ila duk a karkashe mu da mu da ku za a yi kaza amma a lokacin nan gaba daya ba mu ji labarin wani daga cikin mutanen waɗannan ƙabilun ya daga hannu ya ce shi ya ki karɓa ba mun fahimci wannan abun kun ga wannan alƙawari mai nauyi mutum ya tafi wani gari kawai zai ɗauko ma ce to daga yau kaza za ka yi kuma sai ka sallama to idan ba akwai yarda tsakaninka da shi ba za a samu irin wannan ba idan aka ce zaman marina ake yi to wani abun ba zai faru ba ko mun san zaman marina kowa da inda yake fuskanta kowa ga ramin sa yake tsoma abin da yake tsomawa a ciki wannan ya kalli gabas wannan ya kalli arewa kuma kowa a irin wannan tsari bai damu da abin da na bayan sa yake yi ba ramin sa ne kawai a gaban sa to wannan tsarin a tafiyar al'umma kuskure ne a ce haka ake tafiya in kowa a cikin mu nan wai ba shi da hankalin da zai ce gaba ɗaya mu tashi ku zo mu yi kaza in ya faɗa sai an rabu daidai adadin mu yanzu nan mun kai 100 na idan aka ce ga shawara kowa sai ce ni kai ni ban yadda da wannan tsarin ba to in har haka al'umma suke to har abada fa ba su da maslaha ba za su samu zaman lafiya tsakanin su ba za su samu abin da suke so su cimma na burin zaman su a duniya ma ba zai samu yadda suke so ba su ne za su zama a ci baya a wajen karatu wajen matsayi wajen gudanar da rayuwa wajen komai saboda me ba su da haɗin kai ba su da shugabanci sun rena na gaban su mun fahimci abun to Allah ya kyauta mana banda wannan sai ya waqalu na'am sai suka ce na'am mun yadda mun kuma amince to ga wani abun kuma sai ki cewa shaytanun yaktashifu almu'ahadata wani shaytani ya tona asirin wannan yarjejeniya ba a boya kai ba a cikin dare ranar 12 daren 13 ana shirin barin Mina a wajen jifa anan aka yi wannan yarjejeniya to wani ya zo tona asirin yace walam matamma ibrahimul muahadati bayan an gama cika duk abin da ake so na wannan yarjejeniya an kullata shine tamma ibrahim an gama kullata an yarda da ita wa kana alqawmu ala washakil fidadi mutane suna dabda su watsi ma irfidad shine kowa kama gaban sa mana ana shirin abin nan a tafi daga wurin kamar da muke cewa a watsi iktashafa ahadu shayatin sai aka samu wani daga cikin shaydanu ya gano wannan abu wa haythu inna hadha al-iktishaf jaa fi al-lahzati al-akhirah yayin da ya zama cewa wannan bankadar da tona asirin da sanin yadda abin yake ya zo ne a lahza ta karshe zan ce lahza ne kun sakon na karshe ma'ana a lokacin karshe karshen an gama abin kwata-kwata wannan mutumin ya sani ko wannan shaytani ya sani wa lam yakun yumkinu iblagu zu'ama'i quraish hadha al-khabara sirran a lokacin nan lokaci ya kure a iya gaya wa shugabannin Qurayshawa a sirrance ba iya ba a liyubaghitu almujtami'ina yadda za su iya mubagata mubagata shine su zo su farma waɗannan mutane ba da sani ba ka farwa mutane ba da sani ba shine mubagata bagtatan yawa su yi musu bagtatan su auko musu wa hum fi shi'bi a lokacin da suke wannan lungu din ko hanya da take tsakanin wato duwatsu قال مذلك الشيطان سيشي ونن شيطاني يميكي على مرتفع من الأرض أو نتدو وصاح سييكوا يتقى صوت سا بأنفذ صوت سمع قط دم في كلف صوت دون أن أدم يتبجي ما نايك آراجي دكالفي يتون أسير يا جماعة غاشي 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 يا أهل هكا نفو ya ahlul jabajib jabajib yana nufin manazil ya ku waɗanda suke cikin tantunan su hallakum fi mudhammamin was-sibati ma'ahu shin kuna son ku aukawa muhammadu da waɗanda suke tare da shi in an ce mudhammam haka suke cewa muhammadu sallallahu alaihi wasallama a wancan lokaci su kafirai din kun ga sunan ma da hikdi ba za a iya faɗin muhammad ba wai yasa shi mudhammam abin zargi sannan wasubat asubat kuma jam'u sabi sabi shine wanda ya canja addinin sa dama a lokacin haka suke ce musu musulmi sai a ce musu su sabi'a waɗanda suka bar addinin su suka canza addini daga na gargajiya suka koma sabon addinin nan na samari yawa to ko kuna sha'awar ku aukawa muhammadu da samarin nan da suke tare da shi shine abin da yake nufi kun ga wani hadin musifa ne sai shi to qad ijtama'u ala harbikum ga su can sun hadu suna nan suna shirin za su yake ku suna shirin za su yake ku kuma yanzu na shirin yaki yake ba shirin yaki yake ba mutun ne fa an kuntata masa an matsa masa ya zauna yana tattauna yadda zai fita daga wannan kuncin amma kuma ku duba ku ga da shaydan ya juya abun ya mai da shi wai ya zauna yana shirin yaki to Allah ya kyauta haka dama irin waɗannan masu yada maganganun suke su je su jefa fitina tsakanin mutane kuma waɗannan suna nan har zuwa yanzu ana yi kudu ba yan shekaru da a baya tunda aka yi ta irin fitinun nan akan masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a je aka yi wa yan sanda ƙara suna yi ta wani lokaci da aka samu mutum 80 da ko 9 ne a nan garin wani lokaci ko 1984 suka kama hanya da ƙafa aka tafi gun DPO je aka same shi ai gashi can ana tona rijiya a gidan alhaji mai keke za a zuba kawunan mutane za a yi yaƙi a birnin kudu ko ba haka aka yi ba waɗanda suka sani a lokacin 1984 ke aka go har ya zama wane ne ina iya tuna DPO kirista ne ma a lokacin da ya zo bincike ya shiga gidan ya duba ya ga komai ya lalleka ya leƙa ramin shi ai shadda yake yi lokacin an yi slab ma ga slab nan za a sa shine daga cikin abubuwan da yake faɗa dai gashi dai kirista ne fa sai ke cewa kai izala manya wai ku yi ta haƙuri dama haka ake yin abubuwan nan za a je a ƙulla abu wannan ya faɗi nasa wannan ya faɗi saboda kawai mutane haka suke mutum ɗaya ne fa zai samu waɗannan mutanen 80 sai yana samun su zai rusa kuka ko daga ya fara kuka to dama sauran bayanin dole a sai an gaskata shi dama daga an ga mutum yana kuka ai bala'i ne ya taso mana wallahi gashi nan za a yi kaza da kaza za a tada hankali za a yi yaki za a yi kashe kashe to shi kuma babba yana jin kashe kashe sai hankalinsa ya tashi to Allah ya kyauta to irin wannan abin ne ya gudana wannan ya jefa irin wannan magana din fa qala rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hada azab al-aqabati amma wallahi ya adu wallah la atafarradan laka wannan wato shedanin aqaba ne daga cikin shedanu da suke zaune a wurin shine wannan abu yace kuma wallahi la atafarradan laka zan ware lokaci zan baka lokaci sai na gama da kai ma'ana sai ya gama da wannan mutumi thumma amarahum an yanfaddu ila rihalihim ya kuma ce kowa ya domin wannan abun da ya faru ba a san waye ya faɗa ba shi yasa ake cewa shaytani daga cikin shaytani yawa wani ne yaji an yi abun la'alla shaytani ne hakika daga cikin shaytanin ana nufin wani aljani daga cikin aljanu kafirai yayi irin wannan abu shine a lokacin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci wato mutane an yafaddu ila rihalihim kowa ya kama gabansa ya koma masaukin sa to sai istidadul ansari lidarb quraish ma'ana shirin su al-ansar mutanen madina kun ga daga yanzu tunda aka yi mubaya'an nan sunan su ya tashi daga mutanen al-khazraj da al-aus ya koma al-ansar shi kansa wannan wani abu ne me yake cikin wannan sunan likicin da suke da al-aus da khazraj to yanzu an tashe shi sun zama al-umma guda daya an ba su wani suna guda daya sunan su al-ansar ba zancen raba kabila wannan daga asalin ka zaki wannan daga asalin ka zaki duk an manta da wannan sun zama al'umma guda wannan yana cikin manya-manyan nasarar da aka samu a Madina kawai ta hanyar zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haɗin kan musulmi da ya dunkule aka yi watsi da harkar kabilanci kuma wannan abun haka yake har tashin alkiyama duk al'ummar da za ta zauna tana kallon kabilancinta bata dubi addini ba bata hada kai karkashin addini ba to za a samu matsala tsakanin su wala haka yake yanzu ku duba yadda muke zaune wasu a cikin al'ummomi ko da akwai musulunci fa ba su yarda da wasu kabilun ba daga an yi magana wani su kai da Allah rabu da su ba asalin su kaza bane sai mutun ya fadi mun bahaushe ne bai yarda da bai rabe bai yarda da bahaushe ba in ya miri bai yarda da bahaushe ba ko da akwai musulunci fa to matsala ce babba babban abin da ya kamata dama ya hada mutane shine wannan musulunci wannan la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya fadeta dan uwanka ne har zai iya fin najini a wasu wuraren in najinin nan bai kama wannan addinin ba ko ba haka bane to ya kamata wannan wayewar ita ma ta zama ta samu an fita daga irin wancan abubuwa din da za ka ga mutum ko da ya musulunta ka ji ana cewa wai ai tubabbe ne ba a yarda da shi ba da makamancin wannan kai din ba tubabbe ba ne ai ba a ce babu musulunci sai a gumba haushe ba ko ba haka ba ne to Allah ya kyauta kowa ya bincika wani nasa can baya can baya ai mun sha faɗan wani abu za ka ga cewa na can bayan nan tuba suka yi sannan mu ma muka samu to Allah maɗauki ya ba mu adalci a zukatanmu ya ce lamma طرأ هذا الخبر آذان قريش يعني ده wannan labari ya kankoshi wato kunnuwan Qurayshawa ma'ana ya auka cikin kunnuwan Qurayshawa suka ji labari ai ga abin da ake ciki waqa'at fihim dajjatun na o ba nan bane na tsallike yawa istidadul ansar ko li darbi Quraysh shirin mutanen al-ansar wato mutanen Madina cewa za su yaki Qurayshawa ma'ana da aka banka da wannan labari cewa ga abin da aka shirya sai suka ce to kuma me zai faru ya faru mu je mun auka musu shine abin wa inda sama'i sauti hadha shaytan lokacin da aka ji wato sautin wannan shaytan din yayi magana da kowa sai da yaji qala al-abbas ibn ubadah ibn nadla daga cikin wadancan nuqaba ai akwai mai wannan sunan al-abbas ibn ubadah ibn nadla ko to sai ya miƙe yake cewa wallazi ba'athaka bil haqqi na rantsa da wanda ya aiko ka da gaskiya in shi'ta in kaso lanamilanna ala ahli mina zamu karkata zuwa kan mutanen mina gaba ɗayan su gadan bi asyafina da safan nan gaba ɗaya kowa da takobin sa mu gaba ɗaya mu gama da su lokaci guda tunda dai an riga an faɗi wannan ai ana faɗin wannan maganar da shaydan ya faɗa ai kowa zai ji cewa tabbas mutanen Qurayshawa za su zo su kawo hari ga mutanen Madina ko yawa to shine suke neman izinin sun su auka musu ma tun kafin abin ya auku mun fahimci wannan fa qala rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lam nu'mar bidhalika ba a umarce mu da wannan ba to kun ji wani abu ku samari ne masu jin ko ta mutu suka taso a jeman ayi kaza duk abin da zai faru ya faru sai annabi ce a'a lam nu'mar bidhalika ba a umarce mu da wannan ba ashe kun ga shi ma da umarni yake aiki ko ba haka bane yawa walakin irji'u ila rihalikum amma ku kowa ya koma masaukin sa ku koma masaukinku faraja'u suka koma wanamu suka yi bacci hatta asbahu har gari ya waye to quraish tuqaddimu al-ihtijaj ila ru'asa'i yathrib ga kuma quraishawa yanzu za su kawo ƙara shine ihtijaji ihtijaji shine kace baka yadda ba fa ya kuma kaza mu ba mu yadda ba sun kawo ihtijaji ga shugurin shugabannin mutanen Madina lamma tara hadha al-khabar adhan quraish yayin da wannan labari yaje ga kunnan quraishawa waqa'at fihim dajjatun sai wato rudani ya uku tsakanin su shine dajja dajja ta sauci hayaniya a ta tattaunawa a wannan abun kuma da ya faru kenan kai kaji ai kaji abun da ya faru to wallahi fa abun ba zai yiwu ba ba zai mu yadda ba wa sawaratuhum alqala'il wal ahzan sai aka sami damuwa da bakin ciki ta shiga tsakanin su shine sawaratuhum ta shiga zukatan su li'annahum kanu ala ma'rifatin tammatin domin ko dama suna sane sani sosai بعواقب مثل هذه البيئة سنسنتي وإن دي أني حي وانا يرجيجين يا توساك مكونتا دسكيا فبامي دا إبني قليسو دي مني سو أبن نسكي تناني متانا مكة أوانت اللوكتي إن سو كبالي منزا الله صلى الله عليه وسلم يفي تلقى مكة ماذا فعلو ياسا ممتي مكة تو أشي زي جي كفا بيس أوانولي يكالفين دا زي حناس زمن لا فيها su sun san wannan abu don haka suka ce ba za su bari ba wai dan suna san sa za su bashi a maka ba a'a dan dai kada ya fita in har za a lankome shi to ya zama su suka lankome abun su a lokacin nan maganar addinin ba ta fita daga maka ba kamar da Allah madauki ba mu labari ne wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wadannan abubuwan guda uku haka suka tsara su katina yayin da wadannan wadanda suka kafurta suke makru suke planning suke tsara yadda za su yuthbituka su tabbatar da kai su hana ka fita aw yaqtuluka ko su kashe ka aw yukhrijuka ko su kore ka su fidda kai daga garin a tsari irin nasu mun fahimci wannan wayamkuruna wayamkurullah suna planning Allah ma na nasa tsari wallahu khairul makirin kamar da Allah madauki ba mu labari to kaga ashe ba za su bari a zo musu bagatatan aje a tsara waɗannan abubuwa ba tare da sun fahimci abin ba sun san cewa in har aka yi mubayi'an nan to abinda zai zo daga ƙarshe shine a za su rasa abinda za su yi yace mithlu hadhihi al-bay'a wa nata'ijaha bin nisbati ila anfusihim wa amwalihim dangane da kansu da kuma dukiyoyinsu fama an asbahu kai to suna wayar gari hatta tawajjaha wafdun kabirun sai da aka samu wani delegation wato wata tawaga min zuwa ma'i makkata daga cikin manyan makka wa akabir mujrimiha da kuma manyan masu laifin garin ila ahli yathrib zuwa ga manyan mutanen Madina li yuqaddima ihtijajahu dan su gabatar da koken su ash-shadid mai tsanani ala hadhihi al-mu'ahada akan wannan yarjejeniya qala al-wafd sai wannan wato tawaga take cewa ya ma'ashar al-khazraj ya ku taron mutanen khazraj innahu qad balaghana annakum qad ji'tum ila sahibina hadha mun samu labarin cewa kun zo wurin wannan mutumin namu suna nufin kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko hada tastakhrijunahu kuna neman ya fita tare da ku min baini azhurina daga tsakanin mu wa tubayunahu kuna masa mubayi'a ala harbina akan cewa za ku yake mu to kun ji karin labari akan za ku yake mu wa innahu wallahi to wallahi ma min hayyin min al-arab babu wata unguwa daga unguwannin laraba ma'ana babu wata kabila daga larabawa abghadu ilaina min an تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم باب قبيلة لارباوا ود مكا كي ود مكا في كامر أتي ياكي ياسلو شين أن تنشب أتي ياكي ياسلو سكانم مدسو إلنكو معنى كمرس وسيكوفا منا جلم مكو babu mutanen da muke kyamar mai yaki da su irin ku dan haka kar ku bari ku jefa mu a cikin yaki tsakanin mu duku mun gane wannan walamma kana mushrikul khazraj la ya'rifuna shay'an an hadhihi albay'a to ai akwai wani abu kuma mutanen madinan nan ba iya musulmin ne suka zo ba tunda hajjin nan na tsarin yadda ake yin sa a zamanin mushrikai ne ko ba haka bane yawa da musulmin da mushrikan daga madina suka taho hajjin nan tare su mutanen da suke ba su imani ba ma'ana waɗanda ba musulmin ba daga cikin mutanen madina ai ba su san an yi wannan abun ba dan haka suna can to yanzu me zai faru yayin da su mushrikan khazraj wato waɗanda ba su imani ba daga cikin mutanen madina la ya'rifuna shay'an an hadhihi albay'a ba san komai dangane da wannan mubay'a ba li'annaha tammat fi sirriyatin tammatin fi zalamin layli domin ko ta auku ne a cikin sirri cikakken sirri a cikin duhun dare in ba'atha ha'ula'i al-mushrikun yahlifuna billahi a lokacin nan sai suka zabura waɗannan daga cikin mushrikan suna rantsuwa da Allah ma kana min shay'in wa ma 'alimnahu suka ce wallahi tallahi ba abin da ya auku irin wannan mu ba mu san shi ba kuma dama ba sani din ba ko yawa suka ce wallahi ba mu sani ba hatta atau abdullahi ibn ubay ibn salul har suka je wurin abdullahi ibn ubay ibn salul faja'ala yaqulu domin yana cikin manyan shugabannin abin nan a mutanen madina ai mun san ai bulan nan mun faɗa ko cewa sababin zama zaman sa munafiki abin da yasa ya zama munafiki ya ki yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ana dabda a bashi shugabancin mutanen madina baki daya an gama shi za a zaba ko shi za a sallamawa cewa shine zai jagoranci mutanen madina kawai sai wannan abun ya auku annabi sallallahu alaihi wasallama yana komawa musulmi suka koma bayan sa al'umma suka musulunta ya za a yi ji dadin wannan abu wannan shine sababin munafinci a duniya saboda ya rasa mulki shi yasa harkar mulki tana da matsala yawa ba kowa ke iya tsayawa wato yana sha'awarta yana son ya zauna ya samu mulki ka ganshi da kyakkyawar istiqama tsakaninsa da Allah wani abin sai wanda Allah madauki ba tawfiki kuma zai iya yin duk abin da zai ya halaka duk abin da zai halaka duk al'umma da dukiyar da za a iya rasawa akan ya samu abin duk za a yi saboda hatsarin wannan al'amari tunda ku duba ku shine sababin samu a tarihi a ce an samu wani ya zama munafiki bai bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama kenan faja'ala yaqulu har ya fara cewa hadha batil kai wannan ƙarya ne ba a yi shi ba wama kana hadha ai ba ai haka ba wama kana qaumi liyaftatu alayya bimithli hadha ai mutane na ba za su yi mun ƙaryar irin wannan abun ba shine iftiyat iftiyati shine ka je kai abu ba da sunan shugaba ba kuma ka nuna kamar ka wakilce shi kai wata barna mun fahimci abu shine iftiyati yau ga shugaban da ya kamata a ce shine yayi abu sai kai ka zagaye ka je kai a kashin kanka kuma abin da zai nuna kamar a madadin sa kake yi mun fahimci wannan shi ake ce mu iftiyati iftata ala ra'isihi shine ma'anar wannan sai sai ma kana qaumi mutane na ba su kasance ma a ma'ana ba zai yiwu daga cikinsu ya zama cewa an sami man wanda zai zama liyaftatu alayya za su yi min irin wannan kiran ƙaryar su je su wakilce ni su yi abin da ban sa su ba bi misli hadha da irin wannan abu shi yana ganin shi ne shugaban jama'ar baki ɗaya bai san kuwa abubuwa sun canza ba walau kuntu bi yathriba da na kasance a madina ma sana'a qaumi hadha hatta yu'amiruni mutane na ba za su yi wannan ba har sai sun zo sun nemi umarnina sun nemi ra'ayina sannan ayi ammal muslimuna amma musulmi a lokacin da aka zo domin an zo an same su gaba ɗaya ne kowa a tantin tantin mutanen madina aka zo gaba ɗaya misali a ce nan gaba ɗaya su ne a zaune mutanen madina da su mutanen makka suka zo nan suka yi wannan tambayar a cikin waɗanda suke zaunan waɗanda ba musulmi ba wanda dama ba san an yi ba sai suka rantse da Allah wallahi tallahi wannan abun bai auku ba kuma gaskiyar su tunda ba su san an yi ba su ko musulmi me suka yi shine ga abin da ke ga abin da suka yi ammal muslimuna fa nazara ba'dhum ila ba'd su ko musulmi sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan yawa thumma nadu bisamti gaba ɗayan su suka karkata suka koma cewa kawai ai shiru akai tsit ba su sai komai ba tunda an riga an yi rantsuwa a madadin su cewa ba ai abin nan ba to kuma kar su tona wa kansu asiri sai a mu bari mu tsaya mu faɗi gaskiya anan ai gashi gashi a'a wannan kuma a tsari kuma sai ku shiru sai suka shiru yawa falam yatahaddath ahadun minhum binafin aw ithbati sai zama ba wanda yayi ƙaryar ba wanda kuma ya abin nan wato bai kore abin ba ba su kuma tabbatar ba yawa suka shiru bakin su alaiku ba su ce eh ba ba su ce a'a ba tunda su gaɗe suka san abin da aka yi wa ma la zu'ama quraishin ila tasdiqil mushrikin to a lokacin nan su waɗannan mushrikan makka shugabannin makka sai suka karkata zuwa ga cewa su gaskata abin da waɗannan mushrikan madina suka faɗa sun rantse abin ba a yi ba shikenan sai suka yadda eh shikenan ba a yi ba kun ga sai fitina ta kwanta faraja'u kha'ibina sai suka koma suna masu hasara ma'ana ba su samu abin da suke so ba kun ga shaidan din can ya faɗi ba a ci nasara ba yawa to mu tsaya nan saboda lokaci ko a ƙarasa to ran nan wani ya rubuta takarda ce kuna cewa a ƙarasa ne ba haka kuke so ba ko kun yarda dukan ku kokwa na yau tun da akwai masu aiki mu saurara din ba matsala shi labari daɗi ne da shi daman ana yinsa ba a so ya yanke ko ba komai insha'allahu ba komai insha'allahu mako na gaba sai mu dora Allah maɗauki ya sa mana albarka abin da muka ji Allah ya sa darussan da suke cikin waɗannan al'amura mu ɗauke su muna fata Allah maɗauki ƙara mana ilimi mai amfani ya ba mu ikon aiki da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ba mu natsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu Allah ya kauda makircen da ake tsarawa don a cutar da musulmi da addininsu Allah ya ƙara ba mu haɗin kai da kwanciyar hankali duk abin da zai jawo mu kasa zaman lafiya da zamu yi addininmu Allah ya kauda shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana fahimtar addini a yadda yake yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da shi yadda sahabbai suka fahimce shi Allah ya ba mu hikima da basira wajen duk abin da zamu yi Allah ya dora mu akan abin da ke shine daidai ya hada kanmu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi